اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 30 ga watan Safar shekara ta 1448 Hijriya, wanda ya dace da 13 ga watan 8 shekara ta 2026 Miladiya. Muna darasi na 62, darasi na 62 a cikin karatunmu na littafin Riyadus Salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar Bayan. Muna ba ƴan uwa haƙuri na rashin fara karatu da wuri, mun samu larura ne na abun hawa wanda duk wanda yake hawa kan ƙarfe zai iya gamuwa da komai. Muna fatan Allah ya sa ya zama kafara gare mu gaba ɗaya. Kafin masu ɗaukar za mu karanta tambaya da wani ɗan uwa ya aiko, kamar haka: mene ne saban Allah saboda Allah da ya yi masa suturar da ya yi masa da shi da matarsa a lullube suke, amma shaidan ya sa su ci bishiyar da Allah ya hana su ci, don haka fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lahuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Suna cin wannan bishiya, al'aurarsa bayyana. Da haka a ɗabi'ar ɗan Adam, Allah ya yi shi yana so ya suturci al'aurarsa. Da haka a lokacin Annabi Adam da shi da matarsa Hawwa'u suka yi ta ƙoƙarin su ciri ganyen bishiya a gidan aljanna don su rufe wannan al'aurarsu, sai aka ce ashe an gina ɗan Adam ne mai lafiyayyen hankali ya rinƙa rufe suturarsa, al'aurarsa. To bayan an rufe al'aurar kuma akwai inda aka ajiye suturar ta zama ta tsaya. Ita mace ana so suturar ta sauka ƙasa-ƙasa har ma ta ja ƙasa, shi ne shari'a. A ga zaninta yana jan ƙasa, rigarta ko wandonta yana jan ƙasa, wannan shi ne suturar mace musulma. Kuma kai ya zama mai matsi, sannan kai ya zama mai nuna alamar a halittarta, a ƙirjinta, bayanta, al'aurarta. Kuma kar ya zama mai shara-shara, transparent, yanda za a rinƙa hango fatarta ko gashinta, ya zama kasif, mai kauri, mai duhu, kuma ya zama mai yalwa, mai faɗi, ba ƙuntatacce ba. Kanta kuma ta rufe shi gaba ɗaya. Mace ba ta buɗe kanta. Duk wata mace da ta buɗe kanta, to ta bayyana al'aurarta, haram ne cire gashi ko da ƙwaya ɗaya. Wannan hukuncin da 'yar jami'a da wadda ba 'yar jami'a ba, da matan aure da wadda ba matan aure ba, in dai ta balaga to akwai hukunci a kanta dangane da ta kiyaye wannan. Namiji shi kuma ya rufe jikinsa gaba ɗaya, illa inda aka ba da dama ya bayyana, kamar ƙafarsa, yana da dama ya bayyana ƙafarsa, idan sawunsa, har zuwa maƙwaurinsa, har gwiwarsa, amma kada ya sama da gwiwa. Duk gajeren wando da mutum musulmi zai saka, to ya zama wanda jerin wannan ya rufe kokon guiwarsa, idan ya tsallaka yayi sama da guiwarsa cinya ta fito, to ya saba wa Allah. Haka cibiya, a rufe cibiya, wandan ya zama ya rufe cibiya zuwa guiwa ko daga jerin wandan mutum zai sa. To abin da yake sama da cibiya, al'aurar wato haramcin bayyana ta, ƙarfin hana bayyana ta bai kai na tsakanin cibiya da zuwa guiwa ba. Wanda ababi na kamala da mutunci, shi ma ya kamata mutum ya rufe ƙirjinsa, kada a riƙa ganin ƙirjinsa a bayyane. Duk da in ya bayyana ɗin, ba za a ce ya bayyana al'aurarsa a fili ba, sai dai babin kamala da sanin ya kamata. Ba yanda za ka yi ka ga babban mutum, mu dai al'adar mu Hausa Fulani, ka gan shi ƙirjinsa a buɗe yana yawo, sai ka ce ya bai rufe ba. Duk da cewa ba al'aura ce mughallaba ba. To idan aka saka suturar kuma ba a so ta wuce idan sawu, duk suturar da musulmi zai sa kar ta wuce idan sawu, riga ne kar ta wuce idan sawu, wando ne kar ya wuce idan sawu, babban riga ne, alkyabba ne, abaya ce, duk abin da mutum zai saka in dai namiji ne, to kada fa ya wuce idan sawu. Wanda Allah yana faɗa a cikin hadisi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa fil nar, kwarjalle ko wando ko zani na namiji ko mayafi da ake yafayawa da ya wuce idan sau, ko babban riga ko ma meye mutum ya saka in dai ya wuce idan sau, to wannan wutar wannan gurin daga inda ya wuce sai an kone shi. Don haka kowa wandonsa, ko na gayu ne ko ba na gayu ba ne, dai duk inda za a yi gayu dai kada ya wuce idan sau. Wannan in dai suturar da a shari'a ne su daina sa kayan suna takewa, haka su ma mata su daina ɗagewa. Yanzu sai matan sai suke ɗagewa, a gama ce wandonta a ɗangale ko zaninta a ɗangale, ko a yi skirt ga shi da tsawo amma sai a tsaga tsakiyarsa, ko a tsaga shi ta baya ko a tsaga shi ta gaba. Sannan kaya kan daman ba sai an yi magana ba, matsattsun kaya da mata suke sawa da bayyana tsiraici, wannan kan sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma dai kada mu manta da tarbiyyar mu, kar mu manta da addinin mu, kuma mu sani cewa duniyar nan gajeriya ce, ba mai tsawo ba. Da inda aka yi, to akwai inda za a je ƙarshe. Allah ya bamu ikon kulawa, ya bamu dacewa. A satin da ya wuce mun tsaya ne a hadisi na wato hadisi na 125 a Riyadus Salihina. Amma wannan riwayar Imamu Muslim kenan. Amma hadisi na 7 a cikin kowace, hadisi na 6 ne a cikin babin da muke karantawa. Muna magana akan babu bayani kasarci sallallahu alaihi wasallam. Kullu innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 63 mifsal. An halicci duk wani ɗan adam gaba 360. Duk wani mutum da ka sani an halicce shi gaba 360 ne. Ya ce faman kabbara Allah, duk wanda ya ce Allahu akbar, wa hamidallah, ko ya ce alhamdulillah, wa hallalallah, ya ce la ilaha illallah, wa sabbahallah, ya ce subhanallah, wa astaghfarallah, ya ce astaghfirullah, wa azala hajaran an tariqin nas, kuma ya kautar da dutse daga hanyar mutane, aw shaukatan, ko kuma kaya da ya gani a hanya ya cire ta kar wani ya taka, aw azman, ko kuma kashi da zai iya cutarwa, ko ya fasa kashi, ya fasa taya mota, ko ya fasa kafar dan adam, ya kawar da shi an tsarikin nas daga hanyar mutane, aw amara bi ma'rufin, ko ya yi umarni da kyakkyawa, aw naha an munkari, ko ya yi hani akan mummuna, adada tilka 60 wa 300, adadin wannan wato 360 din, tunda duk abin da kai ai wannan gabban suna yi. Idan ka sunkuya wannan gabban naka sun amsa, ko ba su suka yi directly ba, in ma magana kai duk dai jikinka yana jin cewa kai magana. Fa innahu yumsi yawma idin, wannan bawan Allah zai yammaci a wannan rana ko a wannan lokaci. Waqad zahzaha nafsahu anin nar, ya nisantar da kansa daga wuta. Idan an ce azzahzahatu a larabci, azzahzahatu tana nufin wato kawar da wani abu mai nauyi. Fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, wanda aka nisanta shi aka ɗauke shi daga wuta aka kai shi gidan aljanna ya rabauta. Me yasa to aka ce aka yi amfani da kalmar zahzahatu? Zahzahatu suka ce ai shi ɗan adam yana da nauyin zunubi ne, zunubi nauyi ne yake sa mutum. Saban Allah siƙan ne, yanda ka san duwatsu ko ƙarafuna ko roduka ake tarawa a kan mutum, to shi ne duk wanda yake saban Allah, amma shi baya jin nauyin bai sani ba. To shi yasa aka ce zahzaha nafsahu anin nar, ya ɗauke wannan nauyi na zunubi da zai tsunduma a cikin wuta daga wuta. Sannan kuma kar ku manta, duk abin da aka ce jefa shi za a yi, duk abin da za a jefa shi wani wuri, to idan an jefa shi ɗin nan fa, in dai yana da nauyi to sai ya fi shiga cikin wurin da aka jefa shi. Duk dutsen da ka jefa shi ruwa idan mai nauyi ne to nan sai ya je ƙasa, to shi ma musulmin da yake aikata zunubi in aka wulla shi a cikin wuta to sai ya je ƙasanta. Allah ya kare mu da karewarsa. Don haka kenan kowa kuma a ranar tashin alkiyama, saboda nauyin zunubi zai yi dakon zunubinsa ne a gadon bayansa. Abinda nake so ka gane, iya yawan saban Allahnka, iya yawan nauyin da za ka ɗauka a gadon bayanka, kuma ku gan mowa ku. Da haka a kiyama za ka ga mutane a sussunkuye, wani za ka ga kayan da yake gadon bayansa kamar zai taɓa sama, gaba ɗaya zunubinsa ne. Wani kuma zai taho da kayansa kamar mota, zunubinsa ne. Wani ya yi yawa mahajjarsa yake a su, kuma haka Allah zai ta maka azaba. Sai fa ka ɗauki wannan zunubin, za a ce ai kayanka ne da ka tanada a duniya, ai laifuffukanka ne aka tara masu ka maka nauyi. Wani bawan Allah kuma aka ce zai zo kayan da yake gadon bayansa kamar kwanon sha, ya wuce kwanon sha ba. Wani kuma kamar ƴar mage, wani ɗan kaɗan a gadon bayansa, amma dai ya yawaita istighfari ne, bai bari ya mutu ba, saboda yana yawan tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To Allah muke roƙo, Allah kar ka jarabe mu da mutuwa ba mu yi istighfari ba. Yasa duk mai rabo a cikinmu ya yi ƙoƙari ya ɗora wa kansa wani wuri na dole na yi istighfari. Wallahi kaga ɗan uwana, baka san fa iya adadin laifin da kake yi wa Allah kullum ba, saboda abin a ɓoye yake. Tunda baka san me kake yi wa Allah kullum ba, ya kamata ka yi ta ibin istighfari kana ta yi, saboda ya cinye maka laifin da kake wa Allah. Babu wahala a cikin istighfari. Yanzu muna zaune muna karatun nan kana ta yi, wataƙila ka yi 1,000 ma. Istighfari kuma yana cin zunubin ɗan adam, kamar yadda ka san wato wuta tana cin auduga. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah ya ce a nemi istighfari a tuba. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wanda Allah ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah wa astaghfiru, ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa. Yace fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Annabi yace ni fa kullum sai na istighfari guda 100. Ya Allah ka yafe mana. Ina ma da Allah zai taimake mu mu rinƙa wannan 100 da Annabi yake kullum. Ka ɗora wa kanka alƙawari kullum za ka yi guda 100. in ka yi zunubi 1000 ka rage guda 100 saura maka 900 yana gadan bayan ka ina wanda Allah ya masa arziki yana iya tashi kafin asubahi idan ya yan nafil bilan sai ya zauna a sallayarsa ko ya zo masallaci da wuri ya ta istighfari kafin a tada sallah Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun bayan Allah na kwarai a daidai lokacin sahur dabda ainihin wato asubahi suna yin istighfari suna tuba saboda Allah yana karban tuba amma duk wanda wallahi baya tuba to zai yi dauki nauyi mai yawa a bayan gadan a gadan bayan sai tashi alkiyama wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah ya ce za su zo su dakon zanubin su da laifuffukan su a gadan bayan su ranar tashi alkiyama Allah ya ba mu kariya ajaran Allah ta'ala min khizyi yawmidin Allah ya kare mu daga cozarta na wannan rana ta ranar tashi alkiyama kuma ya sa mu cikin waɗanda za su rabauta to shi yasa kun ga irin wannan babi kullun ake ta koya mana ayyukan alherin da zamu yawaita saboda account din mu ya cika alal akali irin wannan mutuwa da take zo take daukan mutane ba shirya ba wataƙila kai ma ka za ta dauke ka yanzu wani yazo yake gaya mini da asuba a masallaci yace shi fa yana tsorata da duniyar nan ya tsorata da ita ne me faru yace wallahi malam a cikin kwana 10 bai wuce kwana 10 ba sace daya Allah ya dauke min abokane na guda 5 dukkan su ba wanda ya shirya duka wani da kai wani da kansa ya kai kansa asibiti kawai dan ciwon kai yake wani da malaria ce ta kashe shi wani haka kawai aka waye gari aka tarya mutu mutuwar a kwanakin nan mutuwar da ba a shirya ba kuma mutuwar masu kananan shekaru ba wai masu manyan shekaru ba asabi na bakwai an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala man gada ila al masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi sammako ya tafi masallaci gada daga al wudu ne wudu tafiya da safi arwahu tafiya da yamma irin kafin magriba bayan la'asar kai maza ka tafi kalmar arwahu daga auraha daga rawah ne abinda ake nufi da rawah a larabci shine arruju'u ba'da zawal mutum ya dawo gida bayan rana ta yi zawali bayan azhar kenan duk wanda ya samu ko ya koma bayan azhar za a ce raha to amma ana iya amfani da waɗannan kalma al-ghudu war-rawah ana nufin zuwa da dawowa kawai zuwa da dawowa da haka anan abin da ake nufi wanda ya je masallaci da asuba da wuri da wanda ya tinkari masallaci da yamma irin sallar magriba da isha shi ma ya je da wuri baya makara yana tafiya da wuri to wannan ba aikin banza yake ba a'addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah ya masa tanadi a gidan aljanna wato wata gara an gane a'addallahu ana nufin hayya Allahu lahu Allah ya kimtsa masa Allah ya shirya masa Allah ya tsara masa an gane ko wato wani wuri da zai samu nutsuwa kuma ya zauna a wurin tare da ci da sha shine al-makanu alladhi yuhayya lin-nuzuli fihi wurin da aka tsara dan a sauke bako guri mai kyau kuma zaka ga akwai abinci a wurin to haka duk wanda aikin sa kawai zuwa masallaci da wuri shi wannan kawai ya sani yana da wani wuri da Allah ya tanada masa a gidan aljanna a wanda za a ajiye shi yace kullama gada auraha duk lokacin da yayi sammo ko ya dawo masallaci Allah zai ce wa mala'iku ku fata na dan masa wannan gidan haka duk lokacin da yaje masallaci da yamma da wuri shi ma Allah zai ce ku fata na dan masa wannan guri muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi a gidan aljanna shine babban gida da Allah ya tanadi wa masu imani da suka yi masa biyayya wanda zai musu sakayya, babu wani wuri da yafi aljanna, sai dai aljannatan kala kala ne, wata ta fi wata girma. Akwai aljannatul firdausi, ita ce aljanna da tafi kowace girma. Manzo Allah ya ce idza sa'altumullaha aljanna, idan har za ku roki Allah aljanna, fas'aluhu alfirdaus, to ku roke shi aljannar firdausi. Duk wanda zai roki Allah aljanna, to ya roke shi aljannar firdausi. Dan ita ce aljanna annabawa da manzannin Allah bayin Allah na bare manya manya, Allah ya samu a ciki. Wannan hadisin yana nuna mana ashe zuwa masallaci akwai falala da wuri. To amma fa jama'a ba wai zuwa masallaci kawai ba, yanzu wanda ya je masallaci ba dan sallah ba, ba shi yake nufi ba. Wanda ya je masallaci ba dan karatu ba, ba shi yake nufi ba. A'a, wanda ya je masallaci dan ibada, wanda ya je masallaci dan neman ilimi. Amma wanda ya je masallaci watakila a can shagon sai yake, kaga wannan neman kuɗin sai yake, ba wai ibada ta kai shi ba. Kun fahimci wannan? Da shi yake nufi. Ko kuma wanda ya je masallaci saboda akwai ba ni sunan shi, akwai wata fa'idar da yake samu a wurin, ba wai dan sallah ko ibada ba, ba shi yake nufi ba. Da haka wannan yana nuna mana muhimmancin zuwa masallaci da wuri. An-nuzulu al-qutu, fassar an-nuzulu, fassar an-nuzulu abinci, war rizqu da arziki, wa ma yuhayya lil-dayf, da duk abin da ake tanadarwa baƙo, shine nuzulan min ghafurir rahim, da Allah yake bada labari. Allah ya tanadi irin waɗannan gidaje barkatai suna nan ga bayin Allah, muminai na ƙwarai waɗanda suke sa himma wajen zuwa masallaci da wuri. Ku raye masallaci, babu inda za ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali irin masallaci, babu wannan. Kuma shi masallaci ba a zuwansa zuwan banza, duk wanda ya je mala'iku suna kallon ka shiga, suna kallon ka fita. Kuma kowa ya san masallaci wuri ne na Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. As-Sami, hadisi na 8 a babin, hadisi na 127 a littafin. Qala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya nisa'al muslimat, ya ku mata musulmi. Wannan ana kira ne ga mata. La taqiran najaratun li jaratiha walau fil sina walau fil sina shatin. Muttafaqun alayh. Ya ku matan gida, kada wata makociya ta rena ɗan kyauta ko sadaka da za ta ba wa maƙociyarta, ta ce wannan abin ai bai kai ya kawo ba, ko da ku ƙarancin wannan abin bai wuce firsina shatin ba. Firsina shatin ana nufin wato irin ƙashi wanda yake da ɗan ƙaramin nama a jiki. Kaga a kwano an zuba ruwan roman nama ga ƙashi a kwance, amma an ka ɗaga ƙashin ba komai, sai ɗan guntun nama ne a jiki. Kana sawa a baki ka cinye shi, shi ne azum qalilul lahmi, nama mai ƙarancin aikashi, mai ƙarancin nama. To ko da ɗan wannan ne wata mace take da shi, kada ta rena ta ce wai ai wannan bai kai in ba da kyauta ba, a'a ta ɗauka ta bayar. Wannan yana nuna mana cewa ashe ana son kyauta ko da kaɗan ce. Kai wanda aka ba wa kyauta, kakkare na kyauta, tunda Annabi ya faɗe ta komin ƙarancin kyauta a baya. Sannan kai wanda zaka ba da kyauta, kada ka rena kyautar da zaka bayar ka ce ai wannan yayi kaɗan, gwanda in bari. Ba mamaki ɗan ƙaramin kyautar da zaka bayar shine dalilin samun rahamaka a wajen Allah. Ko da fiwa wata ne, ruwan fiwa wata naira 20 naira 10 da zaka ɗauka ka ba wani saboda Allah, ka bayar kakka rena. Ko da asuwaki ne, itacen asuwaki ka siya ka ɗauka ka miƙa wa abokinka, kakka rena shi. Ko da ƙosai ɗaya ne ko biyu ka ɗauka ka ba wani ana buɗe baki, kakka rena. Ko da ‘yar alawa ce ka siya kake raba wa yara ‘yan kaɗan-kaɗan, kakka rena. Ko ɗan ƙashin miya ne ko kifi ka siya a gidanka bai wuce na 500 ba ka kai, alal aƙalla a jefa shi ma a cikin miya ya dagargaje ma, mutane sa ji ɗan zaƙin miya, kakka rena. Da haka kada wani ya rena ɗan abin da zai ɗauka ya ba wa ɗan uwansa, musamman mata da suke cikin gidaje, wanda kuma manzon Allah ya faɗaitar ya ce ku taron mata ku yawaita yin sadaka. yace ya kuma ta yace ta saddaqna ku yawaita yin sadaka yace Allah ya nuna mini wutar jahannama naga waɗanda suka fi kowa yawa a cikin wutar jahannama sune mata su suke cika wuta da masu kuɗi yace da al-aghniya'u masu kuɗi masu wadata wanda ba sa sauke haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wannan su suka fi kowa yawa a jahannama to amma annabi yace musu ku yawaita yin sadaka saboda sadaka ita ce za ta kubutar da ku daga wuta malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana ashe duk wanda yake tsoron wuta duk wanda baya son wuta to ya rinka yin sadaka in dai baka son wuta to ka rinka yin sadaka idan ko baka sadaka to lalle kana gayyato wa kanka ne wutar jahannama Allah ya kare da haka annabi ya kwadaitar da a rinka yin kyauta walau bil yasiri ko da dan abu kadan ne kuma ba kowa ne ya mallaki abu mai yawa ba ba ce wai ita sadaka ko kyauta sai mai kuɗi ba yi ko talaka ma yana iya yin kyauta yana iya yin sadaka dan kadan tunda Allah ya bashi sai ya dauka ya bayar ko talaka ne amma idan mutum ya ce ai albashinsa kadan ne shi mai zai bayar ba ga wannan ai akwai damuwa yi albashinka kadan mai za ka bayar to idan wuta ta zo cinka fa kaga ai ba ruwanta da mai karamin albashi ko mai karamar sana'a na sha fada ina bayani yanzu fa ruhin sadaka ya mutu a cikin zakatanmu da al'adarmu duk wanda zai tafi masallacin juma'a sai ya nemi dan canji ya sa aje wuta saboda ko dai ya saka sadakan nan a kwatin masallaci ko kuma ya ba mu sakai da suke wajen masallaci mabarata ya taimaka musu yanzu ko kaga mutum haka zai kade sallah ya sai tafi abin sa idan ya zo masallaci ya gaba a kunna fanka bai ta fada yana zage-zage yana saki an bar mutane cikin zafi to an bar mutane cikin zafi ina za a samu kuɗin da za a sayi diesel din ka gani ai kai ne zaka dauka ka bayar dan uwan kai bayar sai a hada a bayar da an riga an dauke wuta kowa baya fadan alheri a masallaci in ya ga duhu sai ta suru wai yan kwamitin nan me suke me amfanin su me kaza amma in ka tambaya wata ila bai taba saka 1000 a asusun masallaci bai ma san account din masallaci ba da yawa daga cikin masallata yau da yawan mu a cikin masallata wallahi ba mu san account din masallatan da muke sallah ba al aqalli koda yau wani alheri Allah ya yi maka ka samu wani abu koda 2000 ne kace kai bari in tura account din masallacin da nake sallah kullum in zo ga an shimfida carpet an saka turare ga fanka ga iska ga kaza ga sauti ga wuta kullum in je in dawo kuma masallacin nan ba gwamnati ce take kula da shi ba ai dole ka san akwai wata hanya da ake neman kuɗi dan a taimaki wannan wuri na ibada naka to da sai mutum yayi tunani kana kwanci a gadanka wata ranka ce ya Allah ga 2000 na tura account din masallaci ni ma karfa mu asiri ka maida mun ita 20,000 ko 100,000 Allah zai iya juya maka ya maka abinda aka damu ci ne tausayinka hakurinka imaninka da yaddarka za ku ga yau mutanen da suke cikin kaskanci a cikin mu gajiyayyun cikin mu wallahi mutum yanda ka san zai kashe kansa duk wanda ya shiga cikin matsi a cikin mu kamar ya kashe kansa saboda me yana rayuwa ne a cikin ɗan uwan da ba a taimako ku yi hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu ba a taimako kai ai ɗalibi ne ai ka sani ba sai na yi maka sharhi ba duk lokacin da bala'i ya same ka na rashin abinci ko na rashin kuɗi ya kake je bazanka ka ta tuna wani ɗan ƙanin mahaifiyarka in kai ta kira sai ka kira shi sau 7 bai ɗauka ba saboda ya san kai ɗan makaranta ne za ka ce ga akawun nan baɗinka idan makocinku ne waye wani makoci ne ya damu da wai ɗan makoci zai karatu ya dawo don zai taimaka masa ba a yi da haka kowa ta kan shi yake in zakka ne ina ma ka ga mai kuɗin da zai ba da zakkan ina kuka ga zakkan kun taɓa gani ana yawo da zakka kun taɓa ganin ta ba za ma ka ganta ba yanzu zakka list ake tun farkon shekara ake list a turawa alaji ya ajiye a ƙarƙashin teburinsa yana duba kafin nan kafin wata 10-11 list ya gama taruwa ba a taimako ba a jin ƙai ka je asibitocinmu ka ga mutane mala ciwo yana kashe su wani jini yake buƙata ba wanda zai bashi wani alluransa ne suka ƙare haka zai mutu wallahi ana jiran lokaci ne kawai kana tashi a masallaci ka nemi taimako kawai dama yanzu duk wanda ya tashi neman taimako a masallaci ba a yarda da shi bane kawai kawai an riga an canja kawai ko duk mai neman taimako a masallaci kawai ba gaskiya yake ba to ina za a taimako kai ma yanzu burinka da ka gama makaranta ka samu aiki daga kai sai matarka baya daya da iyayen ka guda biyu sai gidanka sai motarka shikenan rayuwarka ba ruwanka da uwarka ballanta nan ubanka kam Allah ji dan sa wa yake maganar uba da ma dole sai mun gyara wannan to annabi yana koya mana irin wannan hadisi ne mu ga masu tausayi dai kai koya ya ka taimaka wa wani kuma duk wanda ya taimaki wani fa Allah yana biyan sa amma duk wanda ya rike ya kiya bayar kullun annabi ya ce mala'iku suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda yake bawa wani Allah ka maye masa duk wanda ya dauka ya bawa wani Allah ka maimai ka biya shi abin da ya bayar wa a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike baya bayarwa Allah ka jarbe shi da asara yanzu kai ka yadda ka dauki wannan addu'a kana ta tarawa kana ajiyewa wallahi wani bawan Allah aka ce mallam uwarsa tana kwanciya asibiti tana buƙatar taimako ya dauke ta ya kai ta asibitin alheri mai albarka mai asibiti da za a kula da ita sosai haka ta mutu amma da kuɗin sa a banki kuma zai zo ya mutu ya bar wa matarsa ta gaje da kuma mijin matarsa su za su gaje da haka mu zama masu taimako masu jin ƙai Allah ya ganar da mu قال الجوهري الفرسين من البعير كالحافر من الدابة إمام الجوهري فسر ولو فرسين هو فرسين الشاتين لأن النبي يقول كمر كوفته وإن دعا كاما أتي متي ثبت أبا رش النام أن ذات بار كوفته ذات توقع تزبا مصر والنام هو كميكا مقوت يسدون الله تتوقع تبار وربما استعير في الشاه ana iya ana aran wannan kalma ana nufin wato ar akuya wato kofatan akuya a dauka a baya at-tasi wa hadisi na tara a cikin babin ko fasalin hadisi na 128 a cikin riyadus salihin anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani 70 da wani abu ne shine bid'un wa sab'una kalmar wato albid'u a larabci a mai riwaya yace au bid'un wa 60 shu'ba yana da reshe reshe a 70 da wani abu ko kuma 60 da wani abu in an ce shu'ba ana nufin qita'a ash-shu'batu al-qita'atu an abinda ake nufi da al-qit'atu anan shine al-khaslatu dabi'a an gane ko yawa imani wasu abubuwa ne sun kai 70 da wani abu ko kuma imani wasu abubuwa ne da sun kai 60 da wani abu to idan an ce al-bid'u a larabci kamar yadda malaman lugha suka faɗa wato aka ce adadun ne mubhamun muqayyadun bima baina salasi ila tis'i wani adadi ne koyayyen adadi daga 3 zuwa 9 ko shine bid'a fi bid'i sinin ana nufin a cikin shekarun da ba su wuce daga 3 zuwa 9 ba kamar yadda Imam al-Qazzaz ya faɗa Ibn Sayyidi shi kuma yace daga 3 zuwa 10 shine bid'a wasu kuma suka ce daga 1 ne zuwa 9 shine bid'a wasu suka ce daga 2 ne zuwa 10 shine bid'a duka dai maganganun malamai an fada dangane da bid'a kawai in ka ji an ce bid'a wani abu ne rifaffe wata lamba ce tsakanin 3 zuwa 9 shine yafi inganci da Imam al-Qazzaz ya tabbatar to wannan au din nan yace da bid'un wa 70 70 da wani abu ko kuma 60 da wani abu wannan shakka mai riwaya ne yayi shakka ya manta wanne annabi ya manta 70 da wani abu ne yace ko kuma 60 da wani abu amma saboda amana ta ilimi sai yace wancan ko wannan fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah mafi falala a ciki shine fadin la ilaha illa allah wadannan abubuwa na imani guda 70 da wani abu ko 60 da wani wanda yafi kowanne a cikin su ne fadin la ilaha illallah wa adnaha mafi karancin aikin imani a wajen Allah shine imaqatul aza anil tariq ka cire kazanta daga kan hanya kaga wani abin da zai iya cutarwa in nace kazanta abin da zai cinci wani ba sai kashi ba kayaman kazanta ce dan za ta cinci wani kwalba ma kazanta ce ina fata ana fahimta duk abin da zai kazantar ko ya cutar da wani in ka cire shi hanya ka mai da shi gefe wannan imani ne to shi ne mafi karancin abin da bawa zai yi na imani wal haya'u annabi yace kun ga kunya shu'batun min al iman wani bangare ne na imani shu'batun min al iman wani bangare ne na imani muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka ruwaito ainihin wato wannan hadisi kenan manzo Allah a cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu aikata ayyuka masu tarin yawa waɗanda dukkan su malamai suna cewa imani ne a malamai sun yi ta sabani dangane da bayani dangane da waɗannan abubuwa da manzo Allah ya ce guda 70 da wani abu ko 60 da wani abu na imani tunda hadisin a dukkule ya zo amma akwai riwaya da ta zo ta hanyar Ibn Hibban Allah ya masa rahama wanda malamai suke magana akai kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari yace abubuwan suna da yawa misalan su yace akwai ayyuka na zuciya a cikin imani amalul qalb a cikin imani akwai aiki na harshe a cikin imani akwai aiki na gangan jiki zuciya tana aikin imani harshe yana aikin imani gangan jiki gabbai su ma suna yin aiki na imani a cikin aikin zuciya akwai aqida da niyoyi kudirtawa kyakkyawan kudiri da mutum zai yi shi ma imani da niyyar da mutum zai yi sannan shi kuma ya kunshi abubuwa wannan aikin zuciya ko wannan abin da ya shafi kudiri da imani ya kunshi abubuwa guda 24 yace akwai al-imanu billahi imani da Allah a cikin sa akwai imani da zatin Allah dole ne mutum musulmi ya yarda da zatin Allah akwai shi Allah yana da zati wani iri ne ba mu sani ba ya yake girman sa tsawon sa fadin sa wallahi ba mu sani ba tunda Allah bai yi bayani ba mu dai mun yarda Allah yana da shi da sifofin Allah da yin tauhidi kada ta Allah cewa laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah sannan kuma ka sani duk wanda ba Allah ba to hadis ne duk abin da ba Allah ba to yin sa akai ko me kowaye duk abin da ka gani a duniya tun in dai ba Allah bane duk wani abin da yake karkashin Allah to yin sa Allah yayi Allahu akbar imani da malaikun Allah imani da littattafan Allah imani da manzannin Allah imani da kaddara alherin ta ko sharrin ta imani da ranar karshe kuma a cikin wannan imani da tashi alkiyama din sai aka kunsa aka shigar da imani da kabari da azabar kabari yanzu kaga dai ana mutuwa amma wai dole sai an yi mutum bayani akan fa yadda akwai kabari akwai rayuwar kabari jama'a kamar yanda muke rayuwa a nan duniya din da rayukan mu to duk wanda ya mutu ko ya shiga kabari fa wata sabuwar rayuwa ne ita mutuwar fa idan an mutu ko kar ku dauka shikenan fa yanzu duk wanda suka mutu ai ba su tafi lahira ba sun tafi wata hanya ne ta zuwa lahira ita ce kabari yanzu kowa a kabari yake dama rayuwar guda uku ne rayuwar duniya ita ce ta farko kana fitowa daga cikin tsohuwarka rayuwar kabari rayuwa ta biyu rayuwa ta uku ta ƙarshe ita ce rayuwar lahira to wanda ya cinye ya mutu to ya cinye ka san shekarun da aka ware masa na rayuwar duniya ya gama da su ya shiga mataki na biyu shine rayuwar kabari to rayuwar kabarin anan masifar take farawa rayuwar kabarin tana yin dadi ne idan ka wato ka gyara duniyar ka nemi rayuwar kabari mai dadi tun a nan duniya la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum bai da wani gida da zai zauna bayan ya mutu sai gidan da shi ya gina shi kafin ya mutu wannan gidan kabarin kai ne zaka gina gidan kabarin ka duk wanda ka gan shi a kabari shi ya gina kayan sa in ya gina shi da alheri ya ji dadi ya more idan ya gina shi da sharri yayi asara ya tabe haka zaka yi ta zaman azaba da bala'i har Allah ta shi kiyama kuma yawa yawan rayuwar kabari ta fi dadewa jama'a in ka kwatanta rayuwar duniya da rayuwar kabari la ilaha illallah astaghfirullah rayuwar kabari an fi dadewa rayuwar duniya ita ce gajeriya dama Allah ya fara ita kuma rayuwar kabari rayuwar tashi a kiyama rayuwar kiyama ta fi ta dadewa dan ita ba ta da karshe in ka shiga wutar jahannama ka zama cikin ƴan khalidin fiha abada to wannan rayuwar har abada babu iyaka haka zaka yi ta rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kuma idan Allah ya baka ni'ima ka samu aljanna to har abada ka dace dan haka kai imani akwai kabari kai imani akwai wato tashin mutane daga kabari kuma akwai bullukowar su akwai kuma kora su zuwa tashin kiyama bullukowar mutane daga kabari alba'as nushur kora mutane duk wanda yake ya kwanta a wani guri in America ka tashi baka san ina za a tafi kiyama ba sai kai tafiyar kafa daga can zuwa inda za ta tashi kiyama idan aka maru aka binne ka in aka tashe ka sai kai taku ka je inda za a tafi kiyama waye san a ina za a tafi kiyama dan haka za a tashi kowa shine Allah ce bala tasma'u illa hamsa ba abinda zaka ji a ranar sai dai yip taku kafan mutane kawai ana ka tafiyar kafa ina cikin bala'i akwai hisabi akwai lissafi ko a shago kake gidan wani ko shagon wani aka ce a ƙarshen shekara ana da lissafi ko kai accounta ne aka ce akwai audit ko mai kula ne da wani guri na ma'aikata za a bincike ka ga san irin shirin da kake yi to ka sani akwai audit akan ka ba wanda ba za a yi mai audit ba akwai sikeri na auna ayyuka ranar tashin kiyama Allah ce wa naz'ul mawazin al-qista li yawmil qiyama akwai wannan sikeli akwai siradi wata gada ce da ake wucewa mai tsawo kasanta wutar jahannama ne siriri tar gadan wato gashin ido yafi ta siriri ta ai tafi siriri ta yafi ta kauri kuma kowa sai ya bi da gurin wa in minkum illa waliduha babu wani a cikin ku sai ya wuce ta wannan gurin kana ala rabbika hatman maqdiya dole fa wannan imani ne dole sai ka yarda da wannan din yana cikin jakar imani ka yarda akwai aljanna akwai wuta akwai san Allah shi ma yana cikin imani akwai so da ki ma'ana ka so abu dan Allah ka ki abu dan Allah baya son sa akwai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai itiqadin kudurta girman annabi Muhammad shi ma imani ne akwai wa annabi salati shi ma imani ne bin sunnar manzon Allah shi ma imani ne ikhlasi shi ma imani ne barin riya barin munafurci shi ma dole imani ne mai imani ne yake kaurace waɗannan akwai tuba akwai jin tsoron Allah akwai tsammanin rahmar ubangiji akwai godewa Allah tabaraka wa ta'ala akwai cika alƙawari akwai hakuri akwai arida bil qaza yadda da kaddara akwai tawakkali akwai rahama akwai tawazu'i kankan da kai akwai girmama babba akwai tausayin karami duk wannan yana cikin shari'ar musulunci yana cikin imani kun ji annabi ya ce bid'un wa sab'una shu'ba kita a kida ne kowace jaka ina gaya muku a farko in an faffasa ta akwai abuwa dewa akwai barin girman kai da nuna isa akwai tarkul hasadi wa tarkul hikini barin hasada da kullatun wani akwai barin fushi kai ta fushi haka kawai ba tare da dalili na shari'a ba akwai kuma ayyukan harshe yanzu wannan duk da na gaya muku ayyukan zuciya ne to sai kuma ayyukan harshe ayyukan harshe ya dauki abuwa guda bakwai na farko dai talaffuz bil tauhid mutum ya talaffuzi da ya lafazi da tauhidi tilawatul qur'an karatun alqur'ani koyan ilimi koyar da ilimi yin addu'a zikiri a cikin zikiri akwai istighfari akwai nisantan lagaw in ka tuna Allah sai ka bar dukkan sabon Allah akwai amalul badani ayyuka na gangan jiki wanda shi kuma ya hada wasu abubuwa suna da yawa sun kai 38 malamai suka faɗa daga ciki akwai wato abin da ya shafi wato a tsarkake jiki na zahiri da na koye sannan kuma akwai nisantar dukkan najasa barin najasa shi ma wani aiki ne na shari'a Allah ya ce kada a yi suturci al'aura sallah tafarilla da tunafila aikin gangan jiki ne zakka shi ma haka yanta bayi bayar da kyauta ciyar da abinci girmama baƙo yin azumi na farilla da na nafila aikin hajji umra duk yana ciki, tawafi yana ciki, itikafi yana ciki, sannan neman daren Lailatul Qadri shi ma ana bin ka, duk yana ciki. Gujewa addininka, gujewa da addininka, duk inda ka je ka ga za a raba ka da addini, ka ruga da gudu ka dauki addinin ka tafi da shi, kar ka bari su raba ka da addini. Wani yaro ya kira ni shekaran jiya yake cewa ya yarda da Larabci, ya gaya mini yace wallahi ya yarda. Me yasa ka rade? Yace wallahi yana zaune ne a wurin da ba addini, ba wanda zai ce da shi kare, amma ya yarda, ya yarda, amma yana neman a gamsar da shi. Na ce kai kalmar shahada? Ya ce a malam. Ya ce ba zan yi kalmar shahada ba, sai na maka tambayoyi ka bani amsa, na gamsu da kanka. Larabci a bakinsa, ba mamaki lecturer ku na Arabic bai fi shi da Larabci ba, amma ya bar Musulunci. Me yasa? Ya je ya rayu wurin da babu addini, kuma baya jin wa'azi. Illar rashin sauraron wa'azi, illar rashin zama gurin malamai da addini kenan. Duk wanda yake rayuwa yana nesa da addini, to kar kai mamaki dan kaji an ce ya yarda. Allah kare mu, to alfiraru biddini kenan. Akwai hijira da barin shirka, cika alƙawari da bakanci, sannan kiyayewa ayyuka na imani dukkan wani abu na kafara da yake kanka ka sauke. Sannan akwai abin da ya shafi biyayya, shi kuma abu ne guda shida: at-ta'affuf bin nikah, kai aure ka kame kanka. Jama'a musulmi yin aure imani ne, addini ne. Sannan kuma tsayuwa da haƙƙin al-qiyamu bi huquqil iyal, ayyuka na iyali, birrul walidaini, bin iyaye, nesanta saba wa iyaye, nesantar saba wa iyaye. Duk wanda ya saba wa iyayensa alƙawari sai ya shiga wuta, Allah sai ya kona shi. Tarbiyyar yara, sada zumunci, biyayya ga shuwagabanni na gaba da kai, tausasawa na ƙasa, da kuma abin da ya shafi gama-gamarin mutane, shi kuma abuwa ne guda 17. Na farko dai yin adalci, idan kai shugaba ne dole ne kai adalci in kai shugaba ne. Sannan kuma ka bi jama'a, abinda mutane suke kai na daidai kai tarayya da su, karka rinka zuwa da abinda kai kadai sai ka ce dole kai za a bi. Sannan bin waliyul amr, shugabanka, jagoranka, kowa yana kai mai da'a. Sannan sulhu tsakanin mutane yana cikin imani. Sannan kuma yakar waɗanda suke yakar musulunci, suke faɗa da addini. Sannan taimakon masu yi wa Allah da'a, kuma kai duk abin da zaka taimaki addinin Allah yana cikin imani. Sannan umarni da kyakkyawa da hani akan munkari yana ciki. Iqamatul hududi, tsayar da dokokin Allah da haddi. Jihadi, yin jihadi a lokacin da ya kamata ya cancanta. Sannan kuma hada dukiya, tara kuɗi akan hanya ta halal. Mutum ya tara kuɗi ya fidda zakka, kuma ya taimaki yan uwansa, duk yana cikin imani. Ciyar da dukiya a haƙƙinta, kar a ciyar da ita a cikin haƙƙi na haram. Sannan kuma rashin yin almubazzaranci, nesantar da kai daga almubazzaranci da wuce gona da iri. Mayar da sallama idan an maka, kai hatta amsa atish, mai atishawa in ya ce alhamdulillahi ka ce yarhamukallah, shi ma ana bin ka bashi. A kafu adan nasu, ka daina cutar da mutane, shi ma yana cikin imani. Nesantar wasanni waɗanda Allah ya haramta, kawar da ainihin cuta daga hanya, shi ne annabi ya kawo muku guda ɗaya a cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa. Ina fata ana fahimta. Waɗannan abubuwan da na gaya muku, in kun haɗa su a lissafi gaba ɗaya, su ne za su ba ku kusan abu 69. Idan mun faɗa dama za mu iya kai shi 71 wurin. Wannan misali ne dangane da abin da manzo Allah ya faɗa cikin wannan hadisi, cewa imani ba hasala ce guda 60 da wani abu ko 70 da wani abu. To shi ne na tsakuro muku wannan, kamar yadda malamai suka ainihin wato faɗa. Amma abu na ƙarshe, mafi ƙarancin imani, aikin imani shi ne in kana tafiya ka ga abin da zai cutar da wani a hanya, ka cire shi. Wannan idan an yi haka, to an kyauta, kuma an yi daidai, kuma za a samu lada insha Allahu tabaraka wa ta'ala. To a nan ya kamata mu ɗan taka birki, kuma mu tsaya saboda yanayi da kuma ƙurewar lokaci. Tunda ba mu fara karatun da wuri ba, a yi mana afuwa, ba za mu iya amsa tambayoyi ba saboda uzurruka da ƴan uwa suke da shi. Ƴan uwa ɗalibai na wannan makaranta, wannan jami'a mai albarka, jami'ar Tumahiro, suna cikin jarabawa, ma'ana suna yin jarabawa. Satin da ya wuce, wani ɗan uwa ya same ni ya ce, mana an gama karatu amma baka san halin da ɗalibai suke ciki ba ne. Na ce me ake ciki? Ce ai ana cikin jarabawa. Na ce ai ni da na ga kun cika a wajen karatu, ni na ɗauka ba jarabawa ake ba. yace ai tsabar imani ne anan ake neman cin jarabar malami to muna muku addu'a da sunan wannan majalisi na Riyadus Salihin Allah ubangiji ya ba ku nasara Allah ya sa ku rubuta a daidai Allah ubangiji ya raba ku da rubuta kuskure Allah ya ba ku irin yin tanadi dangane da abin da ya shafi wannan jaraba da samun nasara kuma akan ta So muna muku addu'a Allah ya ba ku nasara Allah kuma ya ba ku dacewa insha Allah tabaraka ta'ala daga yau wannan karatu bi idhnillahi ta'ala bara mu saki dawowa ba zamu bada hutun kamar sati biyu ina da tafiya ne a gabana akwai gayyata da aka mana a kasashen waje Turai can su Ingila su Germany su Faransa su ina duka dai gaba daya ɗan uwan mu musulmi da suke can suke bibiyar karatun nan suka ce su ma a je a kai musu yara insha Allah za mu je musu sati biyu a can a sati na uku ranar Alhamis ne zan dawo to ina ganin ya kamata a dan tausaya mini tunda ranar zan dawo a dan daga min kafa ni ma da ya kamata mu dawo a ranar to dan haka insha Allah za mu dawo ranar 10 ga watan September za mu dawo idan Allah ya sa kuna nan ko ba kwanan ma dai ko ni ma ina nan ko ba na nan ma dai za a insha Allah ta'ala so mun ba da hutun sati uku bara mu sake dawowa ba sai in Allah ya sa da an yi wannan hutu muna fatan Allah ya sa mu je lafiya mu kuma dawo lafiya Allah ya sa mana albarka ya ba mu nasara insha Allah goma ga watan September za mu dawo karatu insha Allah wanda zai kama Alhamis insha Allah ta'ala akwai wasu ƴan uwa ɗalibai da ƴan wannan jami'a ne kuma ɗaliban wannan majalisi suka ce suna so da Allah ba su dama akwai wata kasida suka yi saboda wannan majalisi na Riyadus Salihin bari su zo su bada wata gudunmuwa ƴar kasida ta larabci da za su karanta mana bai wuce mintuna kaɗan ba insha Allah ta'ala za mu ba su dama idan ɗalibin da ya rubuta wannan kasida yana nan sai ya matso kusa insha Allah dan saboda an kira sallah kawai za mu ta da sallah ne bi mashiyacin Allah ta'ala bismillah sai kai bayanin sunanka da fatima din da kake bismillah bismillah bai kama sa
إني أتيت هنا لبذل قصيدتي لإمامنا ذي العلم والإحسان فبداية حتما علي بشكره يا صاحب الخلق الكريم الشان من قد سقاني من حديث المصطفى بالعلم والتدريس والإتقان يا بحر من نسقي القلوب بمائه بالفقه والتوحيد والإحسان تتلو الحديث لنا وتشرح حكمه ببيان حق واضح البرهان يا منبئ الأخلاق يا نور الهدى يا صاحب الإحسان والإيمان ألقيت فينا سيرة المختار في درر رياض الصالحين معاني يا من جمعت بعلم دين والدنى أنت المربي القلب بالإحسان إنا نراك لنا أبا ومؤدبا ومعلما في العلم والعرفان قد فيك فضائل الإيمان ويزيده فضلا من المتتابع وأدام فضلك ساطع التبيان فجزاه رب العرش خير جزائه واكتب له أجرا عظيم الشان أبكي أبكي لعدم زيارتي في بيته وأزوره بمحبة وحنان أنا طالب من قسم لغة باير اسمي أبو فرويدة اسمي أبو فرويدة كنياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ما شاء الله wannan kasida ta kunshi abubuwa da yawa ne yaban malam farko muka ce ya shekhuna abdul ilahi tahiyatan
ba fassara ta zaki duka ba
ko
idan ai kowa ya san
da kake
da shi wannan
da kake
da shi na ai kuma ai da kake da kanka
ba ko ni to da farko dai sunana yusuf wada wanda ina nan ina karatu a jami'atu bayero min qismi lughati al-arabiyya ni asali dan wilayati katsina ne an haife a garin katsina nayi karatu a can sannan kuma na zo nan ina ci gaba kuma insha Allah nan gaba daga cikin babban gurka na ina so Allah ya man gam daga tar in tai madina in ci gaba da karatu na insha Allah Allah ya saka da khair amin